الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وبعد muna jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kawo wannan safiya ta Asabar yau muna 8 ga watan Safar hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shekara 1447 bayan hijira a gidan miladiya yau muna 2 ga watan 8 shekara ta 2025 mun dawo don ci gaba da karatu wannan littafi mai albarka Al-Aqidatu al-Wasitiyya na Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah muna fatan Allah subhanahu wataala ya gafarta masa idan ƴan uwa ba su manta ba a zama ta ƙarshe mun karkara karanta ayoyin da shi malamin ya rattafo su domin ya tabbatar da aqidar musulmi akan sunayen Allah subhanahu wataala da sifofinsa wanda mun yi bayani cewa Malam ya kawo ayoyi kusan guda 100 waɗanda suke tabbatar da sunaye da sifofi ga Allah subhanahu wataala. Wannan misali ne kawai kamar yadda muka yi bayani. Amma wa illa ayoyin Al-Qur'ani mai girma waɗanda suke tabbatar da sunaye da sifofi ga Allah suna da yawa matuƙa. Sun fi wannan adadin da malam ya kawo. Amma wannan malam ya kawo kamar misali domin ya nuna maka mabubbugar ahlus sunna yadda suke kwankwaden karatu su fitar da sunayen Allah da sifofinsa ba ta hanyar mafariki ko ta hanyar zauki ko ta hanyar zuciyar mutun ya saka mishi wani abu kawai sai ya ce na fahimci kaza a so ahlus sunna ayoyin alqur'ani mai girma suke kallo da sunnonin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga nan sai su fahimci Allah yana da suna kaza yana da sifa kaza to mun da yi bayani akan waɗannan ayoyi masu albarka muna fatan Allah subhanahu wataala ya amfanar da mu da abin da muka ji muka saurara da kuma abin da muka fahimta Allah ka ba mu ikon aiki da shi to inda zamu tashi yau shine inda malam ke cewa thumma sunnatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallama sannan sunnan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama idan ba kuma manta ba farkon littafin nan malam ya kawo wata jumla wanda wannan abin da muka karanta yanzu akafi ne akan wancan a farkon littafin da malam ya kawo i'tiqadu al-firqati an-najiya al-mansura ila qiyam as-sa'a ahli sunnati wal jama'a al-imanu billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi bayan duk yayi waɗannan bayanan to sai yazo daidai ga banda yake cewa minal imani billahi yana daga cikin imani da Allah al imanu bima wasafa bihi nafsuhu fi kitabihi mutun yayi imani da dukkan abin da Allah ya sifanta kansa da shi a cikin littafinsa wa bima wasafahu bihi rasuluhu muhammadin sallallahu alaihi wasallama da kuma abin da annabi muhammad manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sifanta Allah da shi to da ya kawo wannan sai ya dan yi bayani haka sai ya zo wata gaba da yake cewa wa qadda khala fi hadhihi aljumla bayan duk ya gama shimfidan sai ya ce to zai shiga a cikin wannan jumla ma wasafa bihi nafsuhu fi suratul ikhlas sai ya fara cewa to ga abubuwan da Allah ya sifanta kansa da shi a cikin littafi to shine tarattabu ayoyin alqur'ani mai girma to a ƙarshe shine sai ya ce thumma wato wannan thumman tana komawa zuwa ga wancan wa qadda khala fi hadhihi aljumla kila an gane yawa wato abinda zai shiga cikin wannan karatun shine ayoyi da Allah subhanahu wataala ya sifanta kansa da shi thumma sunnatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallama sannan sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to kamar yadda muka sani mun gabatar da jumla na bayanin aqidar ahlus sunna da matafiyar ahlus sunna akan abin da ya shafi sifofin Allah subhanahu wa ta'ala da sunayensa cewa ahlus sunna suna tabbatar ma Allah da dukkan abin da Allah ya tabbatar ma kansa ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar ma Allah ba tare da taharif karkatar da ma'ana ba taharif shine karkatar da ma'ana idan Allah ya tabbatar ma kansa da wata sifa ahlus sunna sukan tabbatar ma Allah da wannan sifar ba sa karkatar da ma'aninta wala ta'ti ba kuma sakurewa Allah ya ce ina da sifa kaza ahlus sunna ba sa cewa a Allah baka da wannan sifa sabani in bid'a idan Allah ya tabbatar ma kansa ahlus sunna sai su tabbatar ma Allah saboda ladabi ga Allah subhanahu wataala da kasancewa kuma Allah shi yafi kowa sanin kansa sai kuma manzannin Allah da Allah ya sanar da su kansa baya ga wannan hanyar baka da wata hanyar da zaka gane Allah to idan Allah ya tabbatar ma kansa da cewa ina da sifa kaza to ahlus sunna haka suke tabbatar ma Allah abin da ya tabbatar ma kansa ba tare da sun karkatar da ma'anan ba ba tare da sun kore ma Allah abin da Allah ya tabbatar ma kansa ba domin a yayin da ka kore ma Allah abin da ya tabbatar ma kansa to wannan baya ga ƙaryata Allah to akwai kuma kore hikima ma ga Allah da azanci na iya magana shi yasa shimfidan malam a farko wannan littafi ya kawo wannan Allah shine asdaku shine mafi gaskiyar magana shine mafi gaskiyar zanci to idan ya tabbatar ma kansa da wani abu sai wani yazo ya ce a'a ba haka yake nufi ba to a wannan lokacin ya wawantar da cewa Allah shi yafi kowa gaskiyar zanci kenan ya nuna Allah bai iya magana ba yakan kasa fadin abin da ya cancance shi sai fadi kishiyansa ko da mutun ne kamar yanda na ba da misali a wancan lokaci idan da sarki zai magana sai ya ce mun sa dokan kada ai kaza sai wani ya ce a'a yana nufin ba mu sa dokan kada ai kaza ba haka ga wannan wawantar da sarki ne wallahi al-masalul a'la mafi cikan misali na ga Allah subhanahu wataala idan Allah ya ce e tilas ka ce e in ya ce a tilas ka ce a in ya tabbatar dole ka tabbatar in ya kore dole ka kore wanda ya ci gyaran Allah a cikin wannan subhanahu wataala to akwai nau'i na ƙaryata Allah akwai nau'i na kore hikimar Allah akwai ƙaryata ayoyin alqur'ani mai girma wanda suke nuni akan cewa Allah subhanahu wataala shine mafi gaskiyar zanci to shi yasa matafiyar ahlus sunna duk abin da Allah ya tabbatar ma kansa za su tabbatar ba tare da sun karkatar da ma'anan ba shine muka fi sani da tawili amma a cikin harshen magabata suna amfani da tahrif magabata ba su fa amfani da lafazin ta'wil ba sai dai suna amfani da lafazin tahrif karkatar da ma'anan ga ma'anan da kowa ya sani zubin harshen larabci yana hukunta wannan ma'anan sai mutun ya dauko wata ma'ana daban sai jibinta ta zuwa ga Allah subhanahu wataala ahlus sunna ba sa yin wannan duk mun ba da wannan misalan a baya ba sai mun ta ƙara jaddada misalan ba muna son ne kawai mu yi shimfidan da zamu dora karatu a inda muka tsaya to ahlus sunna ba sa karkatar da ma'anan sifofin Allah hakanan ba sa kore ma Allah abin da ya tabbatar ma kansa na sifa ko suna hakanan kuma ba sa wato ainin takyif su ce kaifiyar sifan Allah kaza to iri kaza ne wato hakikanin sifar Allah kaza to ga yadda take ahlus sunna ba sa yin wannan ba sa yin wannan sai dai su ce Allah na da sifa kaza to ya take a'a allati taliqu bi jalalatihi wacce ta dace da buwayarsa subhanahu wataala saboda ba su ga Allah ba ballanta na su ce ai na ga Allah sifa kaza ta Allah irin abu kaza ne to kaga tunda baka ga Allah ba annabi bai fadi ba Allah bai sifanta wannan sifar ba to dole sai dai ka batta Allah yana da wannan sifar da irin ma'anan da kasanta azubin harshe to amma ya hakikanin ta Allah take Allahu a'lamu da yadda take to ahlus sunna ba sa cewa ga kaifiyar sifar Allah hakanan ba sa kamanta Allah ba sa misalta Allah subhanahu wataala da wani daga cikin talikai gabaki daya ba za su ce sifan Allah ta kaza to irin misalin sifan wani kaman ka su ce jin Allah to irin jin wani ba sa yin haka ne tamthil kenan ko kuma su ce ganin Allah irin ganin wani ba sa yin wannan gabaki daya su ka'idar ahlus sunnah kamar yadda muka sani ithbatun bila tashbihin wa nafiyun bila ta'tilin wannan ita ce gamammiyar ka'idar ahlus sunnah duk abin da yazo a cikin nassi wanda yake tabbatar ma Allah da wata sifa ko suna to za su tabbatar ma Allah subhanahu wataala ba tare da sun kamanta shi da wanda gicin talibai ba wannan ko mutum ko aljani ko mala'ika ko dabba ko wata halitta daga cikin halittu to duk abin da ya tabbata ga Allah za a tabbatar da shi ga Allah amma kuma za a kore kamanceceniya da wani daga cikin talikai gabaki daya akan ka'idar laysa kamithlihi shay'un duk sifan da kaje ta tabbata ga Allah to koda ka ji wani daga cikin talikai yana da ita to laysa kamithlihi shay'un ba irin ta Allah bace kamin al-ilm Allah subhanahu wataala yana da ilimi ana iya samu cikin bayi ma a sami mai ilimi a sami al-alim ko al-alim wa fawqa kulli dhi ilmin alim to ilimin Allah laysa kamithlihi shay'un ba irin ilimin kowa bane kana iya samun a cikin sunan Allah a ce maka al-aziz mabwayi sai ka ji qur'ani ya ce maka wa qalat maratul aziz imratul aziz Allah ya kira wanda sunan al-aziz to izzan Allah ba irin izzan wannan bane saboda me laysa kamithlihi shay'un kana iya jin nasi ya tabbatar maka Allah na da ido sai kaje an ce maka ma mutum ma yana da ido teku tana da ido idan ruwa da ake fadi to ya idan Allah yake laysa kamithlihi shay'un ba irin idanuwan talikai bane gabaki daya to wannan ita ce ka'idar ahlus sunna gurin isbat tabbatar ma Allah sifofi da sunaye to sai kuma nafiyun bila ta'ti duk abin da kaji Allah ya kore makansa to za su kore ma Allah subhanahu wataala sifofi na naqasa sifofi na aibi sifofi na tawaya sifofi na ci baya duk sun kore ga Allah amma kuma bila ta'ti ba zai kai ga hasu kore Allah ba ba zai kai ga su kore wata sifa daga cikin sifofin Allah ba an kore ma Allah subhanahu wataala sifofi na naqasa to karka zarfafa gurin korewa har ka kore Allah kamar yadda jahmiya suka yi sun himmatu gurin kore ma Allah naqasa har sai da ta kai ga sun kore Allah gabaki daya haka suka yi jahmiya saboda sunan suna ta kokari ne su kore ma Allah naqasa da wadansu ma cikin mu'tazila cewa mu ba za mu sifanta Allah mu kamanta shi da bayi ba ai wannan mun yadda da wannan kuma matafiyan mu kenan saboda Allah laysa kamithlihi shay'un to tun anan ne sai suka ce to tunda ba za mu kamanta Allah da bayi ba to duk wata sifa da aka ce bawa yana da ita to ba za mu tabbatar da ita ga Allah ba anan ne sai suka ce in dai ya tabbata bawa yana da hannu to Allah bai da hannu kaga tsarkakewa ne suka yi amma sai ta kai ga sun kore kila an gane in dai ya tabbata Allah na da ido bawa yana da ido to Allah ba shi da ido in ya tabbata bawa yana da gangan jiki to Allah ba shi da gangan jiki ba shi da zati kila an gane in ya tabbata bawa yana da wuri to Allah ba shi da wuri to wai saboda su tsarkake Allah har sai da ta kai ga sun kore Allah gabaki daya har sai da ta kai ga sun kore Allah a daidai lokacin da wai suna kokari ne wai su tsarkake Allah suna ganin idan suka tabbatar ma Allah da wannan sifan to talikai ma suna da wannan sifan to sun daidaita Allah da talikai kenan suka yi ta korewa suka yi ta korewa suka yi ta korewa har sai da kai ga sun kore Allah jahmiya su kuma mu'tazila sai da ta kai ga sun kore mafi yawa daga cikin sifofin Allah subhanahu wataala sai da ta kai ga sun dauki wata matsaya kawai sunayen Allah da sifofin Allah al-asma'ul mujarradani kawai sunaye ne wanda ba su da wata ma'ana kawai suna ne na laƙabi ba suna ne na tabbatan sifa ba in aka ce maka Allah al-alimu to kawai ko as-sami'u ko al-basiru kawai abinda ake so ka dauka kawai cikin sunayen Allah kawai akwai as-sami'u me as-sami'u a bata da wata ma'ana bata da wata ma'ana kawai sunan shi da as-sami'u a to ai a larabcin aka ce as-sami'u me ji kenan sai su ce to sam'un bila sam'in ji ba tare da ji ba kenan kawai suna ne mujarrad kawai suna ne haka nan kawai sunan dai Allah as-sami'u tunda Qur'ani ya ce as-sami'u to shikenan mu ce as-sami'u to amma fa ba wai Allah yana ji bane saboda in muka ce yana ji to mun kamanta shi da talikai kenan halittu suna ji shi ma Allah yana ji to sun samu kamanceceniya to kaga wannan matafiya ce ta kungin bid'a su ko ahlus sunna sai su ce Allah mai ji ne irin wacce ta dace da buwayarsa to ye kama da wa a laysa ka mithlihi shay'un bai kama da kowa ba a cikin zatinsa da sunayensa da sifofinsa shikenan sun huta to wannan shine matafiyar ahlus sunna kamar yadda muka sani a cikin wato ainihin abin da muka karanta ayoyin da malam ya rattafo mana su to shine nan malam sai ya ce maka thumma sunnatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam to wannan matafiyar da muka karanta akan ayoyin alqur'ani to ita ma sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam ita ma haka take ila an fahimci wannan da kyau sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam ita ma haka take ita ma haka take mene duk abin da tazo ta tabbatar ma Allah na suna ko na sifa to zaka tabbatar da shi ga Allah kuma ka kore kamanceceniya da talikai duk abin da yake na nakasa ko aibi zaka kore shi ga Allah amma ba tare da ka kore ma Allah sifan da kuma ta tabbata ba duk sifan da ta tabbata a cikin sunna to zaka tabbatar da ita ga Allah subhanahu wataala duk wani kaskanci dake karkashi ko take da ke zakke ma wata sifa daga cikin sifofi na talikai to zaka kore ta ga Allah subhanahu wataala amma ba zaka kore sifan ga Allah ba kila an fahimci abin da nake nufi so dan haka sifar Allah subhanahu wataala bace kama da sifan talikai ba ballanta na kaskanci ya shiga so dan haka idan kana so ka kore ma Allah kaskanci to zaka kore mishi kamanceceniya da talikai ne kawai saboda a cikin kamanceceniya da talikai ne kaskanci ke iya shigowa inda za a ce Allah ya kyauta inda wani zai ce ai jin Allah irin jin mutane to sai a ce kaga kaskanci ne ne wannan jin akwai da dan adam abin da bai iya ji kamar abin da yake sirri bai iya ji shi ko Allah da abin da yake asarce da abin da yake a bayyana duk yana cikin jin Allah subhanahu wataala jin halitta ko dan adam ko aljani yana iya ciccakuɗe mishi jin idan ababuwan ji suka yi yawa saututtuka suka yi yawa zai ji amma zai ciccakuɗe mishi wanne ne sautin wani wanne ne sautin wani to wannan ya kori ga Allah subhanahu wataala da haka yayin da ka tabbatar ma Allah da sifa da tazo a cikin sunna amma ka kore kamanceceniya ga talikai gabaki daya to wannan ita ce matafiyar musulmi ita ce matafiyar ahlus sunna wal jamaa shi yasa ita sunna kamar yadda muka sani ita ce asali na biyu a cikin shari'ar musulunci ita ce asali na biyu ko ka kira ta al-aslu thani ko ka kira ta al-masdaru thani ko mabubbuga na biyu ko ka kira ta asali na biyu wurin tabbatar da kowane irin hukunci a cikin addinin musulunci to amma mene wannan maganar take nufi ya kamata ka fahimci cewa in ka ji an ce maka sunna ita ce asali na biyu ko mabubbuga na biyu a cikin shari'ar musulunci samsam ba ana nufin wai zaka bincika Qur'ani sai in baka samu al-Qur'ani ba sai ka koma zuwa ga sunna ba haka ake nufi ba me ake nufi in ka ji an ce maka ita ce asali na biyu kawai a babin lissafi da kidaya saboda duk inda abubuwa suka haɗu guda biyu uku hudu dole ne wani ya zo a farko wani ya zo a na biyu ba zai yi a ce sun zo duka abu uku kuma duk a layi daya ba a yin hakan kaman da kai da wanka da kaninka duk ƴaƴan baban ku ne ƴaƴan maman ku ne dakin ku daya to amma dole a samu wayin farko wayin amma duk cikan ku an tattara zuri'an gidan Alhaji wani ƴaƴan Alhaji wani ne amma dole dai a samu na farko a samu na biyu in aka ce dalibai uku sun zo aji dole dai a samu wane ne na ɗewa ne ne na biyu koda ko kawai alisafi a ce dalibai uku dauka a ce tare suka zo suka shiga aji tare sai aka ce ba da bayanin waɗanda suka shigo aji ya zaka yi zaka ce da Umar da Aliyu da Uthman tilas aka zaka faɗi dole ne a samu jerin labari to irin wannan babin ne ake cewa sunna ita ce mabubuga ta biyu ba wai ana nufin Qur'ani sai ya gama sai in ba a samu ba Qur'ani a koma zuwa ga sunna sam ba haka ake nufi ba matukar dai sunna ta zama ingantacciyar sunna to aikin sa daya da Al-Qur'ani ila an fahimci maganar da kyau in dai sunna ta zama ingantacciya isnadin ta ya inganta to abinda Qur'ani ke hukuntawa kai tsaye abinda sunna take hukuntawa kenan babu wani bambanci wurin shari'a da abinda yazo a cikin Al-Qur'ani da abinda yazo a cikin sunna duk abu daya ne kila jama'a mun fahimci wannan da kyau duk abu daya ne saboda mene shine malam zai yi mana wannan bayanin a yanzu ba wai zaka ce to za a duba Qur'ani sai idan ba a samu a cikin Al-Qur'ani sai a duba sunna a'a ba haka ake yi ba me yasa saboda kamar yanda malaka kawo nan yace thumma sunnatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallama yace tufassirul qur'ana sunna ita take tafsirin alqur'ani ko ba haka bane wato bayyinuhu ita take bayanin alqur'ani wata dullu alaihi ita take nuni kai tsaye zuwa ga abinda alqur'ani ya nuni a kansa wa tu'abbiru anhu ita take yin zance a maimakon alqur'ani kaji waɗannan jumlolin da malam ya kawo sunna tufassir alqur'an tana maka tafsir alqur'ani kenan akwai ayoyin da zaka zo tilas kai kikikaka kana neman bayani akan su to waye zai maka bayanin nan sunnan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ita ce za ta yi maka bayanin nan kaga alqur'ani mai girma sanadin shi mutawatir ne da haka baka da wani bukatun in ka zo kana neman ka kafa hujja da alqur'ani ka ce kana neman isnadi ko a ce wannan ayan ta inganta ko bata inganta ba ai baka jin wani yana fadin wannan ayan ta inganta ko bata inganta ba na arga an wuce wannan wurin Qur'ani gabaki ɗayan sa mutawatir ne da haka yanzu kawai in ka zo bayanin alqur'ani abinda kawai kake nema kawai me yi hakikanin ma'anan wannan ayar kawai ma'anan kake nema kawai shin in aka kafa hujja da ita akan kaza kafa hujjan za ta zauna ko ba za ta zauna ba shikenan amma a wurin sunna shi kana neman abu biyu ne na ɗaya dai me isnadin ya inganta ko bai inganta ba sannan sai ka je ga bayanin to me ma'anan da fassara shi kuma ya za a yi a dora shi akan daidai so da haka idan dai sunna ta inganta to matsayin su ɗaya da alqur'ani domin me domin ita take tafsirin alqur'ani mai girma sunna ita take tafsirin alqur'ani kaman fadin Allah subhanahu wa ta'ala inna shirka la zulmun azim a ba wannan ba alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahum al-amn wa hum muhtadun qur'ani ne yazo da shi cewa alladhina amanu wadanda suka yi imani wa lam yalbisu imanahum bi zulmin basu cakuɗa imanin su da zalunci ba sai Allah ce ulaika lahum al-amn waɗannan su suke da natsuwa a duniya suke da natsuwa da aminci yayin mutuwa suke da natsuwa da aminci cikin kabari suke da natsuwa da aminci ranar tashin alkiyama wahum muhtadun kuma su ne shahidu lokacin da wannan aya ta sauko sahabbai hankalinsu ya tashi ƙwarai suka ce ayyuna la yadhlimu nafsuhu in dai sharadin imani sai in baka cakuɗa shi da zalunci ba sannan zaka zama kana da aminci a duniya kana da aminci yayin mutuwa kana da aminci a cikin kabari kana da aminci ran tashin alkiyama to cikin mu waye bai zaluntan kanshi waye bai laifi wane ne ya zama 100% sai hankalin su ya tashi lokacin da suka kawo kukan su ga annabi sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah yayi musu bayani sai sunna ta fassara me ake nufi da bi zulmin anan gurin sai ce ba zaluncin da kuke magana bane ba wanda kuke fahimta bane cewa kurakure da lefuffuka abinda Allah ke nufi da zalunci anan gurin shine shirka kenan waɗanda suka yi imani ba su cakuɗa imaninsu da shirka ba to kaga hankali zai kunta kenan to kaga yanzu wannan sunna ita ce tafsirin wancan ayan ila an fahimci magana ta da kyau to haka alqur'ani mai ke zuwa mai girma yake zuwa yana fassara ayoyin alqur'ani mai girma sunna take zuwa tana fassara ayoyin alqur'ani dubi fadin Allah subhanahu wataala wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin Allah ya bada umarni cewa ai makafirai tattali na karfi to mastata'tum min quwwatin ku yi tattali da abin da za ku iya na ƙarfi domin tunkaran kafirai abokan gaba abokan fada to me ya ƙarfin sai sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam ta zo ta bayyana mana cewa ala innal quwwata rami ƙarfin nan da Allah ke nufi shine ku iya harbi ku tattali abin harbi kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da hikima yake sai wata magana gamammiya amma kuma gata nan har yau har gobe daga nan har tashin alkiyama babu canji a kanta ƙarfi shine harbi a zamanin sahabbai abinda suka sani harbi harbi da kibiya ko harbi da mashi amma yanzu ga aka tambaye ka harba me ka san ba maganin kibiya da mashi ake yi ba me ake magana ana magana akan harba ba ma ba mai ne harba nuclear harba makamai masu yin zayi arrami harbi yanzu duniya ai ba ma sai an je an yi gaba da gaba ba kawai in kana da abin harbi a yau duniya ta yadda kana da karfi idan kaga America da Isra'ila suna yakan wata ƙasa suna neman su gabayanta sun fahimci ta kama hanyar samun arrami za ta samu abin harbi to ai da manzo Allah ya gaya mana ala innal quwwata arrami ƙarfi shine harbi da aka wanda ke da ƙarfi kawai shike da a wanda ke da abin harbi to shike da ƙarfi to menene abin harbin yau shine ba ma ba mai da jirage da zasu ka harbawa da abubuwan da za a harba da sanadaran harba san da su shine ƙarfi kuma a yau a duniya ba wanda zai fassara maka ƙarfi sama da wannan maganan annabi sallallahu alaihi wasallama ta yi gaskiya manzon Allah ya fassara aya to kaga haka sunna take zuwa take bayanin alqur'ani mai girma haka sunna take zuwa tana fassara ayoyin alqur'ani mai girma in ka dauki alqur'ani mai girma wannan gayi nan da yawa ga sunan da yawa a cikin alqur'ani ba abu ne ma kadan ba da sai an tsaya ana ta ko a cikin abubuwan da muka karanta a baya nan kadan a cikin dangane da sifofin Allah subhanahu wataala ai akwai inda muka karanto yadda sunna ta tafsara alqur'ani kaman akan ganin Allah subhanahu wataala lil ladzina ahsanu husna wa ziyada wadanda suka kyautata suka yi imani suka bi tafarkin annabi suka kyautata ma bayin Allah ba sun kyautata kenan ba sai Allah ya ce alhusna suna da gidan aljanna wa ziyada kuma suna da ƙari akan gidan aljanna menene manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ziyada din shine ru'yatullah ganin Allah subhanahu wataala da haka sunna take fassara alqur'ani mai girma to sannan wato bayyinuhu sunna tana bayanin alqur'ani tana bayani akwai inda yake fassara take yi
ta fito da abin fili akwai inda yake kuma bayani take filla filla shi kuma wannan ina ganin a cikin alqur'ani mai girma ma ai ba haƙi da duguwa kai bal hasali ma shari'ar musulunci kashi 80 cikin 100 bayani ne na sunnan annabi sallallahu alaihi wasallama dangane da alqur'ani misali Allah subhanahu wata'ala ya ce wa aqimus salata wa atuz zakata ku tsaya da sallah ku ba da zakka ina muka samu bayanin lokacin sallah a cikin sunna qur'ani ya zo da shi aqimus salata liduluki shamsi ila ghasaqil layl wa qur'an al-fajr wannan jumlatacciyar magana ce a jumlace ba ta da filla filla ba sunna ita ta zo ta fayyace mana waɗannan lokutan azhar ga lokacinta la'asar ga lokacinta magriba ga lokacinta isha'i ga lokacinta asubahi ga lokacinta to in an zo sallar me ake farawa sunna ita zo ta bayyana mana cewa ai takbiratul ihram to in an yi wannan sai ai me sunna ta gaya mana cewa sai ku karanta fatihatul kitab sannan ku karanta sura daga nan fa sai ruku'u sunna ta gaya mana ai ruku'u ga yadda za a yi tsarin yadda sallah kasanta sunna ce ta zo ta yi bayanin nan ba ayyan alqur'ani mai girma ne suka yi bayanin in ka tashi kai kabbaran harama ka dora hannun dama akan hagu kai ruku'u ka dago ka ce sami Allahu liman hamidahu Allahumma rabbana wa lakal duk sunna ta zo da wannan kai sujada kai tahiyya kai sallama in ka gama kai azkar na bayan sallama duk sunna ta zo da wannan qur'ani bai zo da shi ba kenan sunna ta zo ta yi bayani filla filla akan waɗannan jumlatattun gabubba da alqur'ani mai girma ya zo da su haka nan zakka Allah ce ku ba da zakka abinda ko qur'ani ya zo da shi thamaniyatu azwaj min ad-da'n 2 wa min al-ma'az 2 wa min al-ibl 2 wa min al-baqar 2 to amma a ƙarƙashin wani adadi a yaushe a duk wata ɗaya ko wata biyu ko uku ko hudu ko duk shekara ko a sharayuwa so daya sunna ce ta zo ta gaya mana cewa a shekara so daya ake yi sunna ce to idan awaki sun kai yaya shanu sun kai yaya raƙuma sun kai yaya sunna ce ta zo ta bayani to sai a fitar da yaya sunna ce ta zo ta bayani to suwa za a ba qur'ani ya kawo kuma sunna sa kawo kaga galibin aka a hukunce hukuncen zakka sunna ce ta zo ta bayanin su to haka nan haji Allah subhanahu wataala dai ya ce aje ayi aikin haji yayi magana arafa da jami' shine muzdalifa fa idza afatu min arafat fadhkur la inda al-mash'al haram yayi magana akan arafa da mash'al haram yayi magana akan wal yatawafu bil baitil atiq wanne za a fara ya za daura ninya ya za a kaza duk sunna ta zo te mana wannan to shi yasa sunna tana bayanin alqur'ani mai girma shine ma'anan wato bayyinuhu tana bayanin alqur'ani tana bayanin alqur'ani mai girma sannan wata dullu alaihi me ma'anan wata dullu alaihi me ma'ana tana fassara shi tana bayani shine dai ma'anan wancan tufassiru wa tubayyinuhu din duk abin da qur'ani ya tabbatar sunna ita ma tana tabbatarwa kamar yadda zamu ji wadansu daga cikin bayanan da malam zai kawo a sunnanci wadansu hadisai sun tabbatar mana da wadansu sifofi wanda qur'ani ma ya tabbatar da su kila an gane kaman ganin Allah kamar yadda qur'ani ya tabbatar sunna ta zo ta tabbatar da shi kamar tabbatar da sifa ta ido ga Allah qur'ani ya tabbatar sifa sunna ta tabbatar akwai sifofin da malam zai kawo su anan zai kawo su suna da yawa kaman al-arshi ta tabbata ga Allah kamar yadda sunna ta zo ta yi bayani haka qur'ani kamar yadda qur'ani ya zo bayani haka sunna ta zo ta yi bayani to ire-iren waɗannan akwai abubuwan da yake qur'ani ya zo da su kuma sunna ta zo da su kaga tadullu alaihi kenan to sannan wa tu'abbiru anhu sunna tana magana maimakon alqur'ani me ma'anan wannan kenan tana zuwa da waɗansu shari'o'i daban wanda kwata-kwata ba shi a cikin alqur'ani babu shi a cikin alqur'ani za ta iya zuwa da waɗansu shari'o'i daban wanda qur'ani bai kawo su ba shine wata abiru an kuma irin wannan yana da yawa a cikin alqur'ani mai girma abubuwan da babu shi a cikin alqur'ani amma shari'ar annabi ne ta zo da shi kuma shari'a ce haka ake addini haka ake gudanar da wato ainihin shari'ar Allah to shi yasa sunna tana zuwa da wadansu labarai wadanda yake babu su a cikin alqur'ani kuma gaskiya ne tana zuwa da wadansu shari'o'i wanda babu su a cikin alqur'ani mai girma kuma gaskiya ne me yasa wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim la'allahum yatafakkarun kai musu bayanin alqur'ani mai girma da abubuwan da Allah ke nufi da abubuwan da Allah yake so da abubuwan da Allah baya so litahkuma bainahum bima araka Allah menene wannan ayat cikin suratul nisa inna anzalna ilayka alkitaba bilhaq litahkuma bainan nasi bima araka Allah kai ma mutane hukunci da abin da Allah ya nuna maka kenan ashe duk abin da manzon Allah ya hukunta Allah ne ya nuna masa Allah ne ya umarce shi kenan sunna tana zuwa ce bayanin waɗansu abubuwa da Allah ke so ya yarda da su ko Allah baya so yana fushi da su a ina annabi ya samu su Allah ne ya nuna masa to alqur'ani sunna ta kanzo wa tu'abbiru anhu ta riƙa bayani a maimakon alqur'ani mai girma to shi yasa dole ka karbi sunna a matsayin ta na sunna babu yadda zaka yi ka ce babu ruwanka da sunna babu yadda zaka yi ko a cikin babin sunayen Allah da sifofin Allah dole ka karbi sunna akwai dinsu sunaye da sifofi na Allah wanda Qur'ani bai zo da su ba sunna ce ta zo da su akwai dan sunaye na Allah wanda ke ba zaka gansu a cikin hadisi a cikin Qur'ani ba kaman Al-Jamil Allah cikin sunan shi akwai Al-Jamilu zaka taba ganin wannan cikin Qur'ani akwai sunan Allah na Al-Jamilu a cikin Al-Qur'ani kuma amsa Al-Jamilu akwai shi a cikin Al-Qur'ani a matsayin sunan Allah babu to amma sunna ta zo da shi inna Allaha Jamilun yuhibbul jama'a to kaga dole za ka karbi wannan kaman ar-rabbu alqur'ani mai girma bai zo da sunan Allah na ar-rabbu ba amma kuma Allah subhanahu wata'ala karka ce rabbun nas ba kawai ar-rabbu da alu da lam kila an gane a matsayin suna wancan sifa ce ai rabbil alamin ko rabbin nas ba wannan ba a matsayin suna sunna ta zo da shi فأما السجود فأما الركوع فعظموا فيه الرب كجرم الرب شيني الله الرب شيني الله سبحانه وتعالى أما قرآني بيذول سنة الله أنا الرب با سيدي صفة مضافة هكذا أتكن حديثي يازو الله شيني الشافي قرآني بيذول سنة الله أنا الشافي با اللهم رب الناس اذهب البأس واشفي أنت الشافي كاغا سنة تتذولش so da haka a cikin abin da ya shafi sunayen Allah da sifofin Allah akwai waɗansu sunaye da sifofi waɗanda yake Qur'ani bai zo da su ba amma sunna ta zo da su kuma za ka karɓe su to haka sunna take zuwa tana tafsirin alqur'ani tana bayyana ma'anansa tana nuni akan abin da yake nuni akai tana kuma zuwa da waɗansu hukunce-hukunce ma wanda yake babu shi a cikin alqur'ani mai girma to shine malai ce wa ma wasafa ar-rasul bihi rabbahu haka nan duk abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sifanta mahalicin sa Allah da shi min al-ahadith as-sihahi na daga hadisi ingantattu allati talaqaha ahlul ma'rifati bil qabul hadisai ingantattun nan wanda malamai masana suka karbe su ila an gane wajabal imanu biha kadhalika to su ma ya wajaba ai imani da su su tabbatar ma Allah da sifa ko suna kamar yadda ake imani da ayoyin alqur'ani mai girma kenan duk wani hadisi da yazo ya inganta to ya wajaba ai imani shi a matsayin sifan Allah inda yazo yana bayani akan sifar Allah ko sunan Allah kamar yadda ake yi ga alqur'ani wannan gaban na malam da yace Allah ta talaqaha ahlul ma'rifa wanda masana hadisi suka karba shine na abin da suke kiranta sifa kashifa bi ma'ana sifa ce bayaniya domin bayuwa a samu ingantaccen hadisi wa ce ahlul ma'rifa kuma suke karban shi inda ya cika sifan shi na inganci menene sifan ingancin hadisi menene sifan ingancin hadisi awwala sayhu mattasal isnaduhu walam yashud aw yaruhu adulun dhabitun am mithlihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi kaga sai an sami ittisal sanad sai menene kuma mattasal isnaduhu walam yashud aw ba kuma shadhi ba kuma mi illa ba ko ba haka ba yaruhi adulun dhabitun am mithlihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi sifofin ingantaccen hadisi akwai hadisin da yake zahirin shi gashi ne ingantacce ne amma akwai shuzuzi a tare da shi akwai shuzuz hadisi ne shaz me ma'anan shaz fiqa ne zai ruwaito riwaya ya saba ma awthaq minhu wato shi fiqa ne ba wai mutun ne mai rauni ba mai raunin hadda ba mutun ne wanda ya sami ikhtilati ba a fiqa ne cikakken fiqa to amma yayi riwayan da ta saba ma waɗanda suka fishi kaifin hadda to a wannan lokacin sai a ce hadisin shi ya zama shaf ila an gane bari mu bada misali hadisin Abdullahi dan Umar ingantacce a cikin Bukhari da waɗansu littattafan sunna sun zo suna bayani akan cewa ɗaga hannu a cikin sallah guda uku ne ko ba haka sai na Abdullahi dan Umar ya ruwaito ba yayin da kake tsaye Allahu akbar za ka ɗaga hannu in za ka je ruku'u Allahu akbar za ka ɗaga hannu in ka ɗago daga ruku'u sai mai Allahu liman hamida za ka ɗaga hannu wannan ingantattun masu ruwaito hadisi da haka suka ruwaito sai aka samu waɗansu daga cikin masu ruwaito hadisi sai suka ruwaito annabi na ɗagawa in zai je ruku'a in zai je sujjada in ya ɗago daga sujjada in zai koma ga sujjada ko babu wannan riwaya Sheikh Al-Albani ya kawo shi a cikin sahihi a cikin sifatu salatin nabi malamai da dama sun ce wannan shadh ne hadisi ne da'if saboda fiqa ne ya ruwaito abin da yake ya saba ma fiqat ya saba ma fiqat wai in kana wanda zai ce ai yumkinul jam'u to amma malamai da dama sun ce wannan hadisi ne shaf ko da ingantacce ne amma shaf ne ya saba dan shi wancan hadisi ne Ibn Umar ba ya ce ne kawai Annabi sallallahu alaihi wasallam yana daga hannu a wurare naga annabi ya daga hannu a wuri kaza da wuri kawai babu daga hannu a cikin sallah sai a wurare guda uku ya kore to wancan riwaya idan ta zo ta tabbatar kuma wanda ya kawo wannan riwayan ba su kai ingancin waɗanda suka kawo waɗancan riwayoyin ba to malamai da dama sai suka ce wannan shadh ne ba za a yi ke da shi ba hadisi ne shadh wannan ɗage-ɗagen hannun kawai ka kyale shi saboda mene ya zo a cikin hadisi ne da'if domin hadisi ne shadh da wanne za ka yi aiki abin da fiqatu afqa abin afqat al-athbat suka ruwaito kawa ka daga hannu a wurare guda uku shikenan wannan misali ne na bada akan misali hadisi shaf gashi ingantacce in ka kalli isnadin shi komai ya cika amma to ya saba mu kuma awsaqu min wanda suka fi shi inganci to wannan shine hadisi shaf to duk hadisin da yake dai ingantacce to malaman sunna sun karbe shi to kaga mun sami hanya ta farko dama mun ce mu sami tabbacin ittisalis sanad ko kuma tabbacin inganci to yanzu hadisi ya inganta to yanzu sai sakon da yazo da shi me yake nufi to shikenan idan yana tabbatar ma Allah da wata sifa ko suna to za mu tabbatar ma Allah da sifan ko sunan ba ta da wani taraddudi ba to shine malai ke kawo wannan shimfidan yake cewa duk abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sifanta mahaliccinsa Allah subhanahu wataala da shi a cikin ingantattun hadisai to za a karba to akwai waɗanda kenan ba sa karban abin da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na ingantattun hadisai akwai ko babu la shakka akwai in bid'a suna da manya-manyan hanyoyi guda biyu suna da manya-manyan hanyoyi guda biyu waɗanda suke kora sunnonin Annabi sallallahu alaihi wasallam na farko shine idan hadisi bai zama mutawatiri ba sai su kore shi sai ayi hadithul ahad ne hadithul ahad shine duk wani hadisi da bai kai haddu tawatur ba duk hadisin da bai kai mataki na tawatur ba shi ba mutawatirin hanya bane mutawatirin hanya shine hanyar da yake tun daga kan sahabi har ya zuwa kan rawul hadith an sami cincin da mutane sun ruwaito shi dauka a ce tun daga kan sahabi akwai sahabbai uku hudu sun ruwaito tabi'ai biyar shida bakwai goma sun ruwaito tabi'ut tabi'i kusan 20 30 40 sun ruwaito to kaga yanzu wannan hadisi ya zama tawatir to in bid'a sai su ce duk wai hadisin da bai kai haddu tawatur ba to wai a cikin aqida ba za su karba ba wannan hanya ce daga cikin hanyoyin kora sunnan Annabi sallallahu alaihi wasallam ta bid'a bid'antattiyar hanya hadisi ko ya zama ahad ko ya zama mutawatir duk abu ɗaya ne in dai ya inganta kirkiro wani hadisi akwai hadisi abin nan hadisul ahad wai a babin aqida ba za a karba ba wannan matafiyan in bid'a ne ila an gane batun da kyau karka azabtar da kanka karka wahal da kanka in hadisi ya tabbata shikenan magana ta kare me ya tabbatar in ya tabbatar da sifa ga Allah za a tabbata in ya tabbatar da suna ga Allah za a tabbata in ya tabbatar da wani hukunci a cikin addinin musulunci qat'an za a tabbatar da shi in dai ya inganta ba a kallon wai to yanzu wannan ahad ne ko mutawatir ne kamar inda yake mutawatir zai iya zuwa amma hadithul ahad kuma zai zo yi mishi kaidi kuma kaidin ta kaidu hadisi mutawatir zai iya zuwa amma ahad ya zo yi mishi bayani ƙara bayani ya tabbata dan haka in bid'a su suke da aqidar cewa wai hadisi ahad ba za a karbe su a cikin aqida ba saboda me saboda su kore mafi yawa daga cikin hadisan da suka zo suna bayani akan aqidoji na addinin musulunci saboda galiban hadisan da suka zo suka tabbatar da aqidojin musulunci ingantattu ba mutawatir bane ila an gane to amma dai tunda da ya inganta an bi hanyar da hadisai ke inganta kuma sun inganta to menene to wannan hanya ce da in bid'a suke bi wurin kore shiriyan Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin aqidoji wani malami Sheikh Al-Albani ya kawo wannan bayanin a cikin wani daga cikin kasakasansa ina ma tsammanin yayi bayanin nan a cikin wani littafi na shi a cikin littattafansa wai wani malami ya tara ɗaliban shi yana gaya musu wannan gurɓataccen aqida cewa hadisi idan ya zama cikin ahad to ba za a karbe shi a cikin babin aqida ba ya samu lokaci mai tsawo yana bayanin shiriri tan nan duk da ya gama bayani kun san Allah yana kishin addininsa duk inda mutum ya zo da ƙarya sai Allah ya kawo masa tabbatar da gaskiya sai ɗaya daga cikin ɗaliban shi sai ya ɗaga hannu kamar yadda kuma muke a nan masallaci haka ya zaunar da su ya yi musu bayanin ƙarya sai wani daga cikin ɗaliban ya ce to malam mun ji bayananka duka amma duka bayanan nan da ka kawo maganan banza ce muna da buƙatu in kana son mu yadda sai ka je ka samu irin ka kaman ku goma ku zo kowanne yayi bayani irin bayanin da kai kai ma maganar ka ya zama tawatiri kenan sai mu karba tunda kai ma kana magana ne a cikin aqida amma kai kade kawa ka zo kai mana magana akan aqida kuma kace mu karba maganar ka ta zama maganar banza ba za mu karbe ta ba watilka hujjatuna atainaha ibrahim ala qaumi tunda yana cewa ne idan tabi'ai ko tabi'ut tabi'in ko sahabbai suka kawo magana ta aqida ba za a karba ba to sai dalibin ya ce to shikenan mun ji to kai ma maganar ka maganar banza ne ai kai kade ka zo kai wannan magana ko ba haka bane in kana son mu yadda sai ka je ka samu ire-iren ka ko goma sai ka zo irin yadda kai bayanin nan kowa ya zo ya bayanin nan sai mu ce eh to maganar ka ta zama tawatir a cikin aqida da ka sai mu karba kaga Allah ya karya mishi kara ya kuma kwance mishi zani a kasuwa a cikin daliban da yake ganin daliban shi ne zai tabbatar da ƙarya kila an fahimci matsala ta da kyau to wannan hanya ce daga cikin hanyoyin da NBD suke bi domin kore shari'ar Annabi sallallahu alaihi wasallam to sai hanya ta biyu to yanzu hadisin ya inganta ya zama mutawatir din ba shikenan ba misali sai a ce to ku karba ko to in bid'a ba za ka karba ba sai su ce ai wannan zanniyud dilala ne zanniyud dilala bi ma'ana ba qat'iyud dilala bane me ma'anan zanniyud dilala wai wannan hadisin abin da yake hukuntawa ba yanke bane ba qat'an bane sai dai a ce ana zaton hadisin nan zai dauki ma'ana kala to in ana zato ne kenan zato na daban zaton ka daban in nace ga abin da yake nufi zaka ce ai zanniyud dilala ne so dan haka ni kuma a guri na ga zato na abin da hadisin ke nufi kaga ba za a ba hadisin ma'ana guda ɗaya ba kenan haka nan za a yanyana hadisin kowane dan bid'a ya kawo na shari'ai to kaga ba a tabbatar da shari'ar Annabi sallallahu alaihi wasallam ba addinin musulunci bai zama zalika dinin qayyima ba saboda mene fahimtan abin da ya shafi aqida ya koma a cikin kwakwalen mutane to in ya koma a cikin kwakwalen mutane ya tashi daga zahirin doran hadisi to kaga addinin musulunci ya zama shiriri ta kenan kenan yanzu abin da ya shafi aqida ni ma zan iya tunani na kai ma zaka iya tunanin ka wancan ma zai iya tunanin shi wancan ma zai iya tunanin shi saboda me saboda hadisin da yazo ya bayanin wancan yace ga yadda yake zanniyud dilalani misali sai a ce maka ina hadisin wancan jariya zamu karanta shi a gaba ko kuma dauki hadisin farko da malai kawo nan cewa Allah subhanahu wataala yana sakkowa saman duniya idan ɗaya bisa uku na dare ya rage sai a ce maka to ai wannan zanniyud dilalani zanniyud dilalani ba za mu ce za mu dauka wai cewa wai Allah yana sakkowa ba sai dai mu ce rahaman Allah tana sakkowa kun gane inda sharrin ya shigo tunda zanniyud dilalani ba wai qat'an bane to da haka kenan kowa zai iya mishi fassara gurgudan shi kuma nashi zatan to kenan babin aqida ta koma fassara ta cikin tunanin daidaikun mutane to in koyi koma cikin fassara cikin daidaikun mutane kuma shikenan ai banna da hasara ta tabbata sai dai a cikin abin da ya shafi zatin Allah subhanahu wataala kenan kai zaka fassara yadda kaga dama wannan ya fassara yadda ya ga dama wannan ya fassara yadda ya ga dama to shi wancan hadisi da yazo da shi fa a'a ai zanniyud dilalani shi ba qat'an za a karbi wannan hadisin ba tunda ma'anan da yazo yake tabbatarwa wani abu ne wanda yake kwakwalwa ba lalace da shi kai tsaye ba so dan haka ba za mu karbi wannan hadisin ba dan haka hanyoyi biyu da suke kore sunnonin Annabi sallallahu alaihi wa sallam ko dai a matsayin ahad ne a kore shi ko kuma zanniyud dilala ne to daga lokacin nan kuma tawili zai shigo ciki kila an gane tunda dai zanniyud dilala ne to za a iya tawilin shi kenan tunda zanniyud dilala ne ana ma iya kore shi da hankali kawai a kore shi shine kaga abubuwan da ke faruwa a wannan zamanin da muke ciki sai a kawo ingantattun hadisi sai ka ji wani da molanka sai ya ce kawai hadisi mai duk hadisin da ya soki janibin sayyidina rasulullahi to ne ba za a karbe shi ba maƙaryata in kana son ka gane hadisi ka kuma gane ma'anan hadisi ka koma gurin masana hadisi masana hadisin nan ba wai na mata wannan zamanin ba akwai wanda sun rubutu akan hadisi shekara 2000 da suka wuce shekara 1800 da suka wuce shekara 1200 da suka wuce sun rubuta wannan hadisin kuma sun yi sharhin wannan hadisin kuma gurgurdan yanda suka yi sharhin hadisin babu wani abin da ya tabi mutuncin annabi sallallahu alaihi wasallam to kenan kai ne yanzu ka kirkiro makanka cewa wannan hadisin ya taba mutuncin annabi kuma wai mutumin da zaka ce mishi ga salatin da annabi ya ce ayi makansa ya ce ba zan yi ba ni salatul fati zan yi wai har yana magana akan wai an yi wani abu za a taba mutuncin annabi mutumin da zaka ce mishi ga shiryan manzon Allah a cikin tufafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tufafin shi baya wuce idan sawu ko yana wucewa baya wucewa ya ma yi tsinuwa ga wanda tufafin shi wuce idan sawu yace wutan jahannama zai kona kafa amma kuma ya shafa mu idan shi toka wandan nashi wuce idan sawun kai magana kace manzon Allah fa ya hana yace wannan kun fa ya tsananta addini wai yau yana magana wai akan wai an taba mutuncin annabi sallama mutumin da yazo ya aske gemun shi kace mishi manzon Allah fa yana da gemu yace wannan tsananin addini ne wai shine yake magana akan wai an taba mutuncin annabi sallallahu alaihi wasallama mutumin da yake ba zai taba yin wani aiki a duniya ce maka ina yin wannan aikin saboda manzon Allah yayi sai dai ina yin wannan aikin saboda shehu yayi shi shehu yake neman ceton shi ba annabi ba zai ma ce maka in annabi ya dawo ya ce mu daina yin maulidi ba za mu daina ba wai yanzu wannan mutumin shi duka bai sauki mutuncin annabi sallallahu alaihi wasallama ba wai amma an kawo ingantaccen hadisi kuma malamai sun yi sharhi sharhin da ya dace da hankali ya dace da shari'a wai wani kawai ya zo da mawalanka wai a wannan hadisin ya tabi janibin sayyidina rasulullahi da haka ba za mu karba ba to da ma tadin in bid'a ne kora hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama ko dai a matsayin hadisai ne ahad da haka za su kore ko kuma wannan hadisi mutawatir ne amma zanniyud dilala to kaga haka za a yi ta wuji-wuji da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama ba za a karbi su ma ballantana aiki da su to in ba mu karbi shiriyan annabi ba a cikin aqidu to ina za mu samu shiriyan mu to sai ya koma cikin kokalin mutane kowa zai tabbatar da aqidansa gurgurdan abin da ya ga dama gurgurdan hankalinsa to da zaran kuma an yi wannan an fada cikin haraka da tadewa Allah madaukakin sarki ya rufa mana asiri ina garin bari mu dakata anan idan muka zo a zama ta gaba kawai za mu ci gaba da karanto hadisan ne kamar yadda malaika kawo shi a cikin wannan littafi nasa binda muka fadi daidai Allah ka ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ka gafarta mana Allah ka rufa mana asirin mu duniya da lahira Allah ka ba mu lafiya ta zama lafiya da gama lafiya wa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk